Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da wannan maraicin Alhamis 18 ga watan Fabrairu, sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku a duk inda kuke. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com a yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger, kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwani. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumro.
Yau ma shirin yau da gobe na Niger, inda 'yan kasar ke shirin zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a ranar Lahadi 21 ga wannan wata na Fabrairu.
Haka ne Jamila, kuma a ci gaba da neman taimaka ma 'yan kasar ta Niger da shirye-shiryen faɗakarwa game da wannan zaɓe domin su yanke shawara gaba da ƙuri'arsu. Yau za mu duba fannin kiwon lahiyar ƙasar ta jamhuriyar Niger, kuma mun tattauna da babban magatakardar ma'aikatar lahiya ta Niger, Dr. Idrisa Maiga Muhammadu, a madadin ministan lahiyar ƙasar wanda ke yaƙin neman zaben zama ɗan majalisar dokoki. Sannan kuma mun jiyo muku ɓangaren ƙungiyar ma'aikatan kiwon lahiya ta bakin shugabanta Aresha Nyamai, Dr. Tsalha Isa Ɗangallu. Ku biyo yau da gobe shirin matasa, ku kasance tare da mu domin ku ji bayanai akan kiwon lahiyar ƙasar jamhuriyar Niger.
Da farko ga tattaunawar da Halima ta yi da babban magatakardar ma'aikatar lafiya ta Niger a madadin ministan lafiyar kasar. Amma kuma Halima, ya haka ba kai tsaye muke tattaunawa da shi ba?
Ina ga tunda muka fara wannan shiri ne yau da gobe, yau ne muke yawo. Abin da yasa na kira shi ministan lafiya na kasar jamhuriyar Niger, ya dan takara ne na neman majalisa kujera a majalisar dokoki, saboda haka bai nan ba shi bane sai babban magatakardar ma'aikatar. Na same shi amma a daidai lokacin da zamu tattauna da shi kai tsaye, su kuma suna da taron siyasa, kin san yakin neman zabe
gaskiya lokacin ya
to, sai naga da mu rasa shi kwata-kwata gwamma a din ai sai mu dauki muryar shi ga bayanin
sosai.
To haka akai,
Dr. Idrisa Maiga Muhammad, kuma ni ne secretary general na minister la sante, minister king na kiwon lahiya Niger. Na yi shekara gata uku da nake secretary general.
To doctor, da harin harko kamar ga wanda bai san ƙasar jamhuriyar Niger ba, kaka za ka bayyana mishi tsarin kula da lahiyar ƙasar jamhuriyar Niger?
Kula da lahiya jama'a ya kumshi kama aji uku haka. To aji na kasar nan ne akwai gidan shan magani kankana wanda ake ce ma Cas de Santé da CSE. Bisa gare su akwai district da direction regional. Can sama gare su nan ne akwai manya-manyan service na minister de la santé da ake ce ma niveau central. Shi ne haka tsarin yake. Don komi ake daga ƙasa nan ne likitocin da akwai cikin karkara kusa da jama'a ne harkon wurin da ake zuwa sha magani. In ya wuce nan lokacin na aje sama aje wajen district, in ya wuce nan kuma sai aje nivo national, haka zai tsarin yake. Kuma cikin tsarin an ce duka ɗan ƙasa yana da incin a bashi kiwon lahiya da ya kamata. Sai ya zamanto da wanga gwamnati aka kirkiro da yara masu wanda ba su kai shekara 5 ba da mata masu juna biyu su zo wurin shan magani, duka wanda ya kamata ya musu shi kyauta. Amma gwamnati ne zai ɗaukan wannan nauyi, yayin da tsarin yake a taƙaice tun ban shiga ba wani dogon abun nan.
Yawa, yawanci Dr. idan muna magana da talakawa za su nuna cewa akwai matsalar kula da lahiya a Niger ta yi tsada, akwai matsaloli da amma idan aka yi magana da bangaren gwamnati sai a ji kamar komai yana tafiya daidai. Me za ka ce game da wannan?
To, kisan biyun da an kai mutane ba su rasa wani kukan da za su kawo don mutane da fari sun saba komai suka zo gidan likita kyauta ne ake yi a da. To sai gwamnati sun yi zama to gani ke shi da kanshi ba ya ɗauka duka wannan nauyin sai aka ce to cikin masu zuwa shan magani an keɓe yara ƙanana zuwa har zuwa shekara 5 da mata masu juna biyu da an ga su ne masu wahala ƙwarai kuma cikinsu ne ake samun rasuwa da yawa. To in an hidda wannan an keɓe su wanda suka yi saura latiza manya maza da wanda suka wuce shekara 5 su ne in sun zo in maganin bayan nan da rahusa a yi musu ordinar su je su yi amma duk ƙoƙarin da muke yi don dai umma cikin gidan likita a sa magani ya zamanto akwai magani in ka zo ɗan abin da za ka biya ba wani kuɗi da yawa ba ne abin da ya kamata amma tana yiwuwa wani bi maganin ya zan matsala sai an ba da ordinar su to wannan kuma ɓangaren wannan zuwa shan maganin ba su da yawa. Nan duk yawancin masu zuwa shan magani cikin gidajen likitocin yara ƙanana ne da mata.
Yawa, Doktor, akwai Plan de Développement Sanitaire na daga shekara 2011 zuwa 2015. Kamar waɗanne abubuwa ne suke ƙunshi a cikin wannan tsari na haɓaka kula da lahiya a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Kamar tsari ne na shekara 4 ko?
Shekara biyar
to yawa menene ke kunshi a ciki kuma daga wannan shekara ta 2011 zuwa kun cimma abubuwan da kuka tsara?
To sai dai mu ce alhamdulillah dan irin da mun kai sai ya zamanto daga shekara 2011 zuwa 2015 yanzu muna 2016 mun ba da sakamako mun auna mun gani abinda wancan Plan de Développement Sanitaire ya kumsa ina mun ka kai yene ne mun saura shi yasa yanzu muna nan muna tsara wani na 2016 zuwa 2020. Sai ya zamanto evaluation kin da mun kai mun ka ga duk tsarurrukan da mun kai an tuka yawancin su gurin mu ya kai inda ya kamata saboda ni dan komi an ka ce abun ne a da yawa. Kamar yadda kwanan bani ke zin shugaban kasa yana faɗi yana cewa dambu in yi yawa ba zin mai don ka an sami shi mai da ya saba amma da shi yasa yanzu muka koma cikin wanga sabon tsari na 2016 zuwa 2020 wani mu ida cika gurin mu don saboda matsalolin ciwon rishin lahiyar yara ƙananan wannan kai mun kai ga abin da ake ce ma objective de millionaire pour le développement mu wannan mun kai yadda ya kamata duka abin yadda ya kamata mu yi shi. Gidajen likitocin da ya kamata a ƙara ma yawa mun yi aka ƙoƙarin mu mai da isa ba don saboda shi ne cikin wanga sabon tsarin kuma da goyon gwamnati an ce za a ƙara alumka har sau biyu ɗaya abin da an kai guri a jika cikin wancan abu. Yanzu kuma zuwa ga abin shaushawa shi ma nan muna iya cewa guri mu ya cika da saboda shi ya sa yau rasuwar yara ƙanana ya rage ƙwarai bisa gada saboda an samu an kare su da ciwo da yawa. Kawala abubuwa da ya kamata wanda dai a takaice kamata umarni bisa wannan abin Plan de Développement Sanitaire.
Doktor, zamani ya kawo mu kamar cikin wannan lokaci da ake ciki na cewa dumamar yanayi, canjin yanayi, kuma akwai ƙasar Jamhuriyar Nijar an san akai-akai tana fama da ƙarancin abinci. Akwai cututtuka masu alaƙa da ƙarancin abinci, kuma akwai cututtuka masu alaƙa da wannan matsala da ake fuskanta yanzu ta canjin yanayi. Kamar akwai wani shiri ko in ce wani shiri kuka yi domin tunkarar irin waɗannan cututtuka masu alaƙa da ƙarancin abinci da kuma wannan matsala ta ɗumamar yanayi?
To, cututtuka masu alaƙa da ƙarancin abinci kamar yadda dai na faɗi su kananan yare ne, kuma wannan matakan tun yaushe an dauke matakai bisa ga wannan, saboda kananan yara ko zuwa kananan gidan likita ne akwai wurin da ake kula da wannan masu tamuwa, wanda ake ce masu tamuwa ana kula da su, akwai kreni tare da partner kamar su Medecins Sans Frontières da wasu UNICEF da PAM, duka suna taimaka mun bude kreni da krenas ko ina inda ake kula da yara kananan masu tamuwa. Zuwa hal ga uwaye mata masu juna biyu, su ma akwai matakan da ake dauka saboda a taimake su bisa ga wannan cututtuka masu dangance da kananta abinci. Yanzu bisa ga cututtuka masu abinda da harkar yanayi, wannan abun sabon tsari ne da ya shigo bisa cikin kasashe da yawa ko ina yanzu zancen da ake yi, ko kwanan baya a France Paris an yi babban taro da ya kula bisa wannan zancen. Mun je mun halarci wannan taro, mun kawo gudunmuwanmu don mun shiga cikin sahun wanda suka ɗauki wannan abun da muhimmanci, saboda ciwo kan wannan matsalolin. Don shi ne har yanzu kuna gani wani bi cikin harkar yanayi, wani bi in an yi kuma inundasiyon, in an yi ruwan sama sun yi yawa, akwai inundasiyon. In an yi inundasiyon, cututtuka da yawa suke biyo cikin harkar inundasiyon kenan. Don ka akwai matakan da ya kamata a ɗauka, akwai tsarin da mun kai, akwai kundin da mun kai saboda kula da irin wannan harkokin ko su kan.
Doktor, a shekarun baya ƙasar Jamhuriyar Nijar ta yi ƙaunin suna game da yajin aiki, musamman idan muka ɗauki wannan kula da lahiya. Ko da yaushe ma'aikatan kiwon lahiya suna yajin aiki akai-akai saboda matsaloli masu nasaba da rashin biyansu albashi, ko rashin cika alƙawari, ko kuma rashin daɗaɗa musu a yanayinsu na aiki. Kamar yanzu yawa mai ake ciki game da irin waɗannan, an daina samun irin waɗannan matsaloli ko kaka?
Wannan matsalolin ba irin matsalolin masu ƙari abu ne, don kullum ko halin ɗan mutum ne a haka nan. In dai an fara baka ko da kaɗan ne gobe, kuma kana so a ƙara ma, haka nan ne yanayin yake, ana yi ana gyarawa ana, don ba a iya ciwo kan matsalolin duka ma'aikata. In dai zuwa albashi ne wannan zancen yajin aiki bai taso ba saboda biyan albashi, don yanzu da wata kamuwa tsarin mutu kowa yana da albashin shi. Yanzu yajin aikin da ma'aikata suke yi saboda wani bi saboda daɗaɗa musu harkokin aikinsu, ko a ƙara musu kuɗin albashinsu. To wannan kullum suka yi ana diba, gwamnati yana diba yanda ya kamata ya ƙara musu kuɗi, kuma wasu ana samu a ciwo kansu, kuma a biya musu buƙatocin shi. Amma bai hana gobe kuma can wani matsala ta taso, kuma a tashi yaji aiki. Don shi harkar yaji aiki wani bi da suke yin ta, wani bi ba cikin daɗin rai ba ne ake yin ta, don dai ya kai inda ya kamata ne wani bi su gwaji rashin me ake cewa jin daɗinsu, don a daɗa musu rai. Mun kullum ba kullum ba ne a gwamnati yake da halin da yake iya shahi musu hawaye da ya kamata, shi ma sai abinda yake daga hannun shi ne yake iya ba su don a ciyo kan matsalolin da suke ciki. Don ka shi ne ake cema partenariya, shi kuma harkar partenariya ya kamata yau in an ɗan saki nan wajen kaima da wancan kotun kaima kaɗan rage. To wani bi sai ya zamanto wasu ba su yarda da irin wannan ra'ayin ba, sai su ce danke ba haka ba aka yi mun gwamnati da ba. To wannan kuma wani bi yana kawo matsaloli kaɗan cikin harka. Amma cikin shekarun gana baya tare da 'yan sandika akwai ƙoƙari ci gaba ƙwarai bisa ga da, don sandika ba a ce kullum don ya tambaya ba ne a biya mishi buƙatun shi, shi ma yana kawo ƙoƙarin shi cikin harkar cigaban ƙasa, harkar lahiyar jama'a. Nan wurin dai akwai cigaba ƙwarai, ina tsammanin nan zuwa gaba mutane sun gane wannan matsalolin duka su rage, saboda yanda ake cewa buri guda ne muke matsahi lafiyar mutane.
Yawwa, mun gode sosai Dr. Idrisa Maiga da ka bamu dama muka tattauna da kai. Daga ƙarshe ban san ko akwai wani ƙarin bayani da kake so ka ƙara.
Kurum, sai dai in yi miki godiya da wannan damar da kika bani na samu na bayyana mu jama'a abinda muke cikin shi, aikin da muke yi, kuma da abinda mun ka sa gaba.
Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin ya Allah. Amin, amin summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara.
Jamila,
na'am.
Kafin mu gabatar da shiri na gaba, na tunda mun kon biyu. Yawa, mun mai da hankali akan Jamhuriyar Nijar saboda zaɓe.
Gaskiya.
Ke ke shiga Facebook, na san akwai ƙorahe-ƙorahe ko?
Kaɗan-kaɗan haka dai, suna ɗan cewa kai ina shirin da suka saba ji kamar yadda muke kawo musu game da harkokin zamantakewa da ilimi da komai. Amma da yawansu suna bayyana kuma sha'awar yadda muke taimakawa mutanen mazaunan Jamhuriyar Nijar game da wannan yin zaben. Sun fahimta amma suna dan fushi haka cewa kuma yanzu sai Nijar.
Haba, yan Najeriya, da in yi shiru ka in ce ai yanda ake jin labarin Najeriya. Yanda ake jin labarin Najeriya a VOA.
Kin san ni ne, abin da yake faruwa shine mutanen Nijar ba su da damar da za su yi amfani da irin waɗannan kafafen sada zumunci.
Kuma masu damar da horon shi da French
suke rubutu. Gaskiya, amma mutanen da suke sauraron mu sosai don kan abin har yaban tsoro da na je Nijar, yanda mutane sun ma fi sani na a Nijar akan a Najeriya.
To, idan da lokaci, watakila za mu buɗe layi saboda masu sauraron mu na Najeriya su kira su hurta albarkacin bakin su musamman game da zaben Nijar, kuma idan suna da shawarwarin da za su ba 'yan uwansu na Jamhuriyar Nijar game da zaben da za a yi ranar Lahadi. Amma sai inda lokaci.
Gaskiya.
Yawa, to tunda kun ji bangaren gwamnatin kasar Jamhuriyar Nijar game da kiwon lahiya ta bakin babban magatakardar ma'aikatar kiwon lahiya Dr. Idrisa Maiga Muhammadu, yanzu kuma ga ta bakin kungiyar ma'aikatan kiwon lahiya kasar ta Nijar.
Sunana Dr. Salha Isa Dangalu, ni ne coordinator na region din Yamai a titin business. Balalle kiyon lahiya da ake faɗi kamar su kakamun su, kamakun da ake tambaya kama a ce cikin ƙasa akwai kamar cikin mutum dubu nawa, akwai likita nawa da ke iya kula da su. To, da OMS suka ba da kamar percentage da ta ce a yi, lalle Niger ba mu cika wannan percentage ba da OMS ta tambaya. To, abin da ya kawo hakanan shi ne ka gani, wato a cikin ƙasar Niger ya kasance ba a ba da horon waɗanda za su ta yi suyo karatun kiyon lahiya kwarai ba. Kenan ka gani mutanen da ta ce su zo su ba mutane su yi ma ƙasa aiki na fannin kiyon lahiya sun yi kaɗan ne bisa ga abin da OMS suka tambaya. Kuma abu guda, bayan ba a horar da mutane ba da yawa don su zo su ba mutane aiki na wajen kiyon lahiya, sai kuma ya kasance waɗanda ma aka horar da sai aka zo kuma ana kuntata musu. Me yasa nake ce maka ana kuntata musu? Tun wajen kayan aikin da ta ci a ba waɗanda aka horar da, ko da suke ga su sun karana sun zama karamtu, kuma ya zamance kayan aikin ga kuma ba su isa ba, ba su cika kamar abun da aka so ba don a samu su yi wannan aiki nasu na fannin kiyon lahiya. To, bayan shi kuma waɗanda mutane da kenan suna aikin gaba cikin kayan aiki babu su, kuma ya kasance albashinsu bai kai ya karya ba, kaga abun da ya sa kenan mutane masu aiki na wajen fannin kiyon lahiya hankalinsu ba kwanci shike ba, don da dai ko da yaushe kana wajen aiki kuma ka san in ka zo gida abun kayan miya ogen lartar yawa ba su isa kato kagani kenan hankalin mutum bai kwanta ba wajen shekara ta biyu muke muna yajin aiki na ta fannin likitoci kwararri saboda mi muka yi wannan yajin aiki na fannin likitoci kwararri saboda gada Niger kagani babu likita kwararri dai na dan kasa babu su duka sai an yan kasa waje sun zo sun yi wannan aiki to sai Allah ya sa yanzu yan kasa da kansu suka tai suka yi wannan karatu na likitoci kwararri dan su zo su ma kasar su aiki sai ya kasance kuma bayan sun tai sun wahala wajen shekara biyar suna wannan karatu na kwararri in suka komo sai suka ga kuma albashin su bai sake ba bisa ga kakin su tai su wajen shekara biyar suna wajen karatu sai saboda shi kuma bayan shi kuma gashi kayan aiki kun bai zo ba dan haka nan ka gani wadansu suna nan in suka ga ba su nan gijin dadi cikin kasar ta su sai suna tiya su waɗansu kasashe ka gani abinda ake cewa fit the cerebral kenan ka gani mutane ole maimakin su tsaya cikin kasar su yi aiki kuma suna iya aikin saboda ana nan ga cuta musu to da ba anan ga biyan su daidai aikin su ba a ba su alakin su kaga sai suna tiya su wajen waɗansu kasashe inda aka san muhimmanci su suna tiya aiki can to wannan kuma saboda shi mu muka tambaye gwamnati ai kokari a bari mutane da yawa su tayi su yi wannan karatu na zurin ilimi dan a samu mutane su zo su yawa kuma a kawo kayan aiki da kyawu dan a samu ai aiki saboda kaga in babu kayan aiki ko ka horar da mutum in ba kawo aiki kayan aiki ba kamar banza ne shine ake cewa soji babin diga ba sai wato mutum in bai da lafiya ba a sashi shi biya kudin jirgi shi biya kudin hotel kuma kudin magani can inda zasu tiya shi biya abu ne mai tsada ka gani abu wato ba talaka ko ake duka ke iya shi wannan abu kamar mutane zasu zawa suna bida likita kwararre dan shi musu magani ba su samu su gane shi to wannan daidai ne saboda mi kamar abunda ni fadi na wani ne saboda likitocin kwararre ba su da yawa kenan ba su iya doka kowa sai ka gani wata rana a zo wajen mutum 50 suna jira shi kuma likita ba robo wane tana yawa shi ma wata rana bai da lafiya ko kuma koma suna da lafiya ba ta yawa tunda likita kwararre aikin da za su yi bisa ga mutum guda shi na doka mishi lokaci ne abu ne kuma mai tambaya ka waye kokolwaka da haka nan ba su iya doka wajen mutum 50 da haka nan mutane suke gani sun zo gidan likita suna son su ga likita kwararre ba su same shi ba to wannan dole ne saboda sai gwamnati ta sa an hori mutane da yawa wanda kamar ko mutum 50 sun zo yana akwai yallan mutum ko 6 ko 7 da ke iya diba su to kaga mutum 50 an karaba mutum 6 ko 7 da shi wannan abu ne mai zahi kenan babu wanda zai cewa ya zo gidan likita ya iske likita amma likita bai gane shi saboda mutane sun yi mishi yawa ba su iya doka su gaba ne
amma wannan gwamnatin tana ikirarin cewa ta doki malaman kiwon lafiya da dama gaban kasa ya bayyana cewa ya cika dukkanin alƙuran da ya doka wajen talakawa shin ya abun yake a fannin kiwon lafiya
to alhamdulillah kamar da ka hadi ne lalle in aka diba shekaru 10 na baya da waɗannan shekaru 5 da wannan gwamnati ta yi lalle in dai dokan mutane na wajen kiwon lafiya ne sun doka fiye da waɗannan shekaru 10 da suka wuce amma kuma ga kamance da al'umma ta karu ne kuma mutane ko da shike an doki mutane da yawa a cikin wannan shekara 5 na baya lalle har yanzu al'umma suna da bukata kuma a ƙara mutane na kiwon lafiya kenan mu bamu ce gwamnati ba ta doki mutane amma kuma mutane har yanzu ana son su har ma wajen fanni likitoci kwararri kuma ba doka mutane kawai ba ka doki mutum baka sa shi cikin halin da zai aiki shi ji dadi ba baka kawo mishi kayan aiki ba kenan ka ga kamar an bira ba a wado bane
kamar a magana kayan aiki wani irin kayan aiki ne likitoci ke bukata domin inganta kiwon lafiyar al'umma
kayan aiki na likitoci da yawa ne suna da yawa amma ni yanzu zan baka kamar fanni wanda ya shahe mu likitoci kwararri wanda ya shahe likitoci kwararri akwai kayan aiki kamar wanda ake cewa scanner ko kuma ko RAM yannan kuma bayan shi akwai kuma abun tiyata yanzu in ka diba a cikin koda likitoci na gwamnati ne in ka diba 80% da kayayyakin da ke ake nan likitoci kwararri kenan da aiki da su duka nasu ne da suka hito daga kasar waje suka kawo kenan yanzu ma in likitoci kwararri suka ce za su jaye kayayyakin su da ke cikin likitoci na gwamnati to za ka gani kuma aiki zai koma baya kwarai da gaske ko da shike kuma ko da hawa akwai kayan nasu kuma kayan bai isa ba to duk aka ce likitoci kwararri da suka kawo kayan su suka sa a cikin likitoci na gwamnati suka jaye kayayyakin su to za a shiga wata babban matsala ke
ya al'amarin yake a karkara
a fannin karkarawa duka hakanan ne har yanzu gwamnati ya doki ɗan kwararrun mutane ya aika kuma bai gama su da kayan aiki ba suka tafi kamar yanzu medicine generalist ka zo ka doke shi ka kai shi karakara inda ba shi iya rubuta komi sai dai maganin zazzahi maganin komi babu wani kamar gwaje-gwaje da aka iya yi wurin nan to kamar ka gani wannan likita ka aika shi shina banza abun da ya koya ma sai ma ya mance shi tunda ba shi nan ga aiki da shi kenan dole ne gwamnati bayan ta doki mutane wannan za su aiki ne likita to dole ne ta gama su da kayan aiki da za su ja su aiki
wacce hanya kake gani za a inganta bangaren kiwon lafiya ne
abu guda ne mutane shugaba su yi imani su yi adalci dan me nake cewa su yi imani su yi adalci su san da su in suna da muayen da in sun yi rashin lahiya ko ciwon kai suka yi suna iya shiga jirgi su ta yi waɗannan ƙasashe waje don su yi su samu magani to su san da akwai talakawa kuma talakawa akwai ma waɗansu ƴan uwansu ne da ba su da wannan muayen na su ta yi waje to su san da in sun kai imani suka yi adalci suka sa kayayyaki na kiwon lahiya suka shigo a cikin wannan kasan nan kuma aka horar da mutane masu aiki da waɗannan kayayyaki to insha Allah wannan matsala ko ba a ga ƙarshen ta ba dai ta rage bisa ga wanda aka sani
ranan zabe na fe in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali
aka kawo ɗi kowa ya shaida shi can zaben
ku yi zabe adali shine mai tausan kasa mai bautawa kasa mai bautawa ƴan kasa domi shine mai tausan gida mai bautawa gida mai bautawa
Jamila Kinji kaɗan daga cikin abubuwan da ke faruwa game da kiwon lahiya kin ji ɓangaren gwamnati da kuma ɓangaren su ƙungiyar ma'aikata da fatan ƴan ƙasar jamhuriyar Niger sun saurara da kunnuwan basira kuma zai dan taimaka ko bai taimaka sosai ba dai zai dan taimaka wajen yanke shawarar abin da za su yi da ƙuri'arsu
gaskiya
amma Jamila nake ta ganin kamar kina da wani albishir da kike so kine
ai kin san gobe yau da gobe yayi babban kamu
to Allah kai mu go ina dai saurari
kina saurari
ina saurari
mutanen Niger da ma na Nigeria dan kwanakin baya da akwai wani hoto da na gani kan internet cewa hoton ma hoton shugaban kasa Muhammadu Buhari ne
ce wani hoto da aka sa a jikin wata mota yakin neman zaben shugaban kasar Niger Muhammadu Iso inda ga hoton Muhammadu Buhari na Nigeria ga kuma hoton Muhammadu Iso na Niger
ai sai jikina ya fara rawa nace to shi ma ashe Muhammadu Iso na Niger yana da sanya yaki da cin hanci da rashawa kenan tunda abin da aka san Muhammadu Buhari ke nan shugaban ƙasar Najeriya. Ni dai kawai abin na ɗauka daga wannan.
Ni kuma da na gani na ce kamar yana so ya nuna sun haɗa hannu sun haɗa gwiwa domin su yaƙi Boko Haram.
To kinga saboda rashin fahimtar nan. Gobe in Allah ya kai mu muna tare da shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Muhammadu Isuhu. Wanda zai zo za mu same shi akan waya mu tattauna da shi Allah ya kai mu
sosai kun ji sosai kun ji da kyau abin da Jamila ta ce idan Allah ya kai mu gobe za mu tattauna war haka in Allah ya yarda za mu tattauna da shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Muhammadu Isuhu idan kuna da tambayoyi za ku iya rubuto mana su ta email voahausa@voanews.com ko kuma ta Facebook ko ma ta Twitter don za ku iya aiko tambayoyin da kuma kun ji tattauna da muka yi da ƴan takarar jam'iyyun hamayya da kuma wakilan wasunsu kun ji irin bayanan da suka yi watakila daga nan kuna da tambayoyi ko kun ji irin tambayoyin da suka yi kuna riƙe da su za ku yi wa shugaban ƙasar Niger irin waɗannan tambayoyi da kanku domin ya amsa
sai ku turo mana
yawa to ma saurare abin da ya sawaka kenan a yau za mu tattare namu ya namu mu mubarku da wannan waka dai ta zaman lahiya a Nijar yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown da ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip ni Halima Jimro ke sallama da ku huta lahiya.